بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 13 ذو شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دبوده دليه دقوم شاترا wanda ya daidai da 7 ga watan December 1998 idan ba a manta ba muna karatu a cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha na al-sheikh al-muhaddis al-allamatu an-nihrir abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah idan kuma jama'a ba su manta ba har yau muna karkashin babin da yake bayani dangane da wasu fa'idoji da ya fitar game da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun karanta fa'ida ta biyu a inda ya mana bayani dangane da cewa zaka ga duk inda lafazin salatin nan yake daga annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ga sai an hada da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ana hada da alayen shi wannan ya nuna mana kenan fassara salatin da Allah ya ce ayi wa annabi kenan a cikin alqur'ani tare da cewa a cikin alqur'ani Allah bai faɗi alayen annabi cewa a hada da su ba amma da sahabbai suka je suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda za a samu a cikin riwayar wani daga cikin waɗancan sahabbai ma da muka faɗa a jiya da ya je wurin annabi cewa ye Allah ya ce mu yi muku salati ku ahlul baiti to yaya za mu yi ashe wannan sahabi shi kanshi ya fahimci wancan umarni da Allah ya ce ayi wa annabi salati ashe su kansu sahabbai sun fahimci hadda ahlul baiti wannan riwaya kuma riwaya ce cikin sahihul bukhari cewa Allah ya ce mu yi muku salati ko ahlul baiti to yaya za mu yi saboda haka annabi ya karantar da su salati da lafuzza daban-daban amma duk zaka ji alayen shi sun shigo wato matayen shi da zurriyar shi ma'anar zurriya ƴaƴa da jikoki da duk waɗanda suke jinin shi ne kuma sun bi shi akan sunna jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan sai aka samu wani abin mamaki kamar yadda al-Sheikh al-Allamah al-Albani ya ba mu labari a jiya cewa a wannan zamani sai aka samu wani mutum mai suna Ustaz Muhammad Is'af an-Nashashibi sai ce tunda dai Qur'ani bai kawo salati game da alaye ba to ba za a yi salati din game da alaye ba shine al-Sheikh al-Allamah al-Albani ya mai raddi ɗaya bayan ɗaya dai kamar yadda muka ji a jiya sa'annan sai kuma ya kawo misali akan cewa to yanzu da Nashashibi da shi da makamantan shi menene za su ce game da ainihin mutumin da za a samu wani mutum yana musun yin ainihin wato barin salla game da mace mai haila ko kuma barin azumi gare ta idan Nashashibi zai yi musu ga wannan mutum sai a ce to shikenan ya baiwa kansa ansa kenan idan domin a cikin alqur'ani ba a ce mai haila ainihin wato kada tayi sallah ba a cikin alqur'ani ba a ce mai haila kada tayi azumi ba dokar da aka fadi game da mai haila a cikin alqur'ani shine me kada a sadu da ita to ashe ko tunda haka ne wannan ya nuna kenan ba za a ainihin dauki zahirin wannan hadisi da ya hana wa mai haila sallah da azumi ba lallai dole a dauki wannan hadisi domin ya fito daga harshe ne na as-sadiqul masduq annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai gaskiya kuma abin a gaskata shi akan duk abin da ya faɗa kuma hadisin ya tabbata zuwa gare shi don haka malamai suka ce in ainihin na daga cikin hikimar da yasa za a umarce ta da ainihin ramuwar azumi ba za a umarce ta da ramuwar sallah ba saboda azumi abu ne wanda yake kadan in an kididdige shi dangane da ainihin sallah sallah kuwa abace wanda take ainihin mai yawa don haka ba za a umarce ta da ainihin rama sallah ba amma za a umarce ta da rama azumi ina fatan jama'a sun fahimci wannan al-Imam Abubakar ibn al-Arabi yayi bayanin haka a cikin sharhin shi na Sunan al-Tirmidhi mai suna Aridatul Ahwazi da kuma sauran malamai da dama don haka ƙarshe sai al-Sheikh al-Allamah al-Albani yayi wata nasiha yace ya kai mai karatu ya kai dan uwa musulmi abin girmamawa ina kwabarka da cewa karka ce za kai kokarin fahimtar al-Qur'ani ba tare da ka nemi taimako daga sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba yace koda kai ne siboyin zamanin ka wajen fahimta harshen larabci ba za ka iya haka ba faufau domin gashi wannan Is'afun Nashashibi din nan kwararren malami ne na larabci a wannan zamanin amma da yake ya kiyarda da sunna gashi nan ya fada cikin halaka larabtin shi bai wadatar mishi dangane da ainihin wato ya fahimci alqur'ani shi kadai ba to anan ne zan saurara kafin mu ci gaba da wannan karatu zan yi sharhin wannan mas'ala domin wannan mas'ala tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske sunna dai da aka ce mutun ya san sunna to me ake nufi da sanin sunna shine ka san sunna ta dayan ta hanyoyi biyu duka hanya ta farko ita ce ka san sunna wajen iya tace mai kyanta da kuma wanda take ba mai kyau ba ka iya ware hadisi sahihai daga hadisan da suke ainihin ba sahihai bane ina fatan jama'a sun gane wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma shine ka san matsayin sunna wajen shari'ar musulunci ina ma'ana wannan muqami ne sunna take da shi wajen kafa shari'a wajen kawo doka ta ainihin addinin musulunci to wannan matsala ita ce dama ake matsala akan ta shine wasu basu san matsayin sunna wajen ainihin gudunmawar da take wa shari'a ta musulunci ba wannan matsala shi kanshi Ash-Shaykhul Allamatul Albani yana da ainihin littafi karami wanda yake asali lacca ce gabatar fiye da shekaru 25 aka mai da wannan lacca ta zama ainihin littafi tare da cewa wannan littafi muna fatan in Allah ya so ya kasance ma shine littafin da zai bi bayan sifatul salati din nan idan mun sauke sifatul sala da iznin Allah to shi za mu yi kokarin karantawa saboda mu biyo shi daya bayan daya kaset ya sajjala a dauke shi a cikin kaset don kowa ya tabbatar da uzran aw nuzra ko dai ya zama an yi mishi wa'azi ya gargadu game da ya san matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kuma ya zama an yanke hamzarin shi bashi da abin da zai ce in yaki imani da sunna wannan littafi gashi shine manzilatus sunna fil islami wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'ani matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin ainihin wato addinin musulunci da kuma bayani akan cewa mutane ba za su wadatu daga ainihin wato sunna ba su rike alqur'ani kawai ya zama alqur'ani kawai zaka rike ba zaka ainihin wato yi aiki da sunna ba wannan ba zai taba yiwuwa ba wannan littafi zan takaito mana a takaicen takaitawar manufar da yake dauke da ita don ta zama sharhi akan wannan matsala wato abu na farko da ake son ka fahimta shine a cikin alqur'ani dai Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yin bayani ko kuma da aje shi a matsayin mai bayyana alqur'ani a cikin suratul nahl aya ta 44 Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani don kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu to wannan bayani da Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayanin ya kasu kashi biyu na farko dai akwai bayanin lafazi shine in aka saukar mishi da karatun alqur'ani ya bayyana wa mutane ya karantar da su kada ya rage harafi ko da kwaya daya to wannan shine manufa na ainihin waccan aya wadda take cewa an saukar mishi da alqur'ani dan ya bayyana shine duk abin da aka karantar da shi to yazo ya karantar da mutane kai ya rage wata sura ko wata aya ko wani harafi mun fahimci wannan da kyau ko akan haka ne sayyidatina Aisha take cewa ta rantsa da Allah da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai boye wani abu na alqur'ani to da ya boye ayar da take umarnin shi da cewa ya umarci Zaidu ya saki matar shi annabi ya aura domin Zaidu din nan bawa ne wanda yake Khadijatul Kubra ta dauke shi ta bada shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya yantar da shi daga baya da ya yantar da shi sai ya tabanne shi yace ya zama matsayin dan shi da aka zo aka haramtar da wannan doka ta jahiliya cewa babu sauran tabanni ka dubi wani da wanda ba kai ka haife shi ba ka mayar da shi matsayin da to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nema wa wannan da aure wannan ainihin bararren bawa nashi a cikin dangin shi Larabawa shi wannan Zaidu bakin fata annabi ya auren mishi da ya karba auren yaye bashi da ya bashi wannan ya daga baya sai Allah ya ce ka ce Zaidu din nan da ka auren mishi da ka aure yar shi ba'ana kai mishi aure yaron gidanka din nan to ka ce ya saki matar kai kuma ka aura ku dubi girman matsalan nan jama'a to Aisha ta ce wallahi da annabi zai boye wani karatu da ya boye wannan karatin domin wannan matsalan na da nauyi, amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai boye ba. Wannan hadisi al-Imam Muslim da sauran malamai sun ruwaito shi, haka kuma a cikin hadisin Bukhari da Muslim Aisha tace duk wanda yace muku Annabi Muhammad ya boye wani abu daga cikin abin da Allah ya umarce shi da bayyanawa, haƙiƙa yayi ƙarya mai girma ga Allah. Sai Aisha sai ta karanta cewa bayan gashi Allah yace ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, ya kai manzo ka bayyana ka isar da sakon da aka saukar daga ubangijinka gare ka. To Aisha tace tunda Allah ya umarce shi babu wanda yake bin umarnin Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to tabbas manzon Allah bai boye abu ko kwaya daya ba. To wannan bayani na farko kenan. Bayani na biyu kuma shine bayanin ma'anar lafazin, bayan da bayani akan lafazin Al-Qur'ani sai kuma bayani akan menene wannan lafazin yake nufi, me ayar take nufi, menene ainihin wannan sura take nufi, ko kuma wannan kalma menene take nufi, wajen abin da ya shafi fassara ko kuma fitar da ma'ana, ko kuma abin da ya shafi wannan aya ta zo a matsayinta na adunkula ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi bayanin ta daya bayan daya, kamar matsalar sallah. Sallah al'amarinta ya zo galibi adunkule, maiki ya tashi ya bayyana abubuwa daya bayan daya, ko kuma wani abin zai zo a bude, sai ainihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ainihin bayyana shi yadda zai zama yadda ake tunanin shi a budadin nan, to bai kai wannan fadi ba, sai a takura wannan matsala. Sai ko kuma ya zama wani abin zai zo ne a takure, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kara fito da bayanan shi karara. Duk wannan na daga cikin fassarar waccan aya da take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama an saukar mai da Al-Qur'ani ne dan ya bayyana wa mutane ma'ana, ya bayyana karatun kuma ya bayyana ma'anar karatun. To ka sani da cewa babu yadda za a yi ka fahimci Al-Qur'ani lallai sai sunna ta taimaka maka akan haka, in ko ba haka ba to wallahi za ka bata. Misalai daga cikin wannan shine a cikin suratul Ma'ida aya ta 38 Allah yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, barawo namiji da barauniya ta mace ku yanke hannayensu. To yanzu akwai matsala biyu anan. Na farko dai barawo, shin kowane irin barawo ake yanke wa hannu komai kankantar abin da ya dauka? Daya kenan. Na biyu kuma in za a yanke hannun iya ina za a yanke, domin da wanda ya saci naira daya da wanda ya saci naira miliyan duk sunan barawo ya hau kansu. To shin kowanne za a yanke wa hannu? Qur'ani bai bayyana ba. Qur'ani dai ya ce was-sariqu was-sariqatu, barawo da barauniya, barawon naira daya barawo ne, barawon miliyan barawo ne. Wannan kenan. Abu na biyu shine hannu da aka ce aydiyahuma, ku yanke hannayensu. Shin hannayen nasu in an yanke zuwa wuyan hannu, hannu ne, zuwa gwiwa hannu, hannu ne, iya hammata hannu ne, to ina ake nufin a yanke daga cikin waɗannan? To kaga waɗannan matsalolin biyu sai aka samu sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta zo. Hadisi sahihi ya zo cikin sahihul Bukhari, manzo Allah ya ce babu yanke hannu sai ga abin da ya kai rubu'u dinar ko sama da rubu'u dinar. To abin da bai kai rubu'u dinar ba to ba za a yanke hannun barawo ba. To kaga wannan sunna ta bayyana ashe ba kowane barawo ake yankewa hannu ba. Don haka wasu da basu shiryu da wannan sunna ba sai suka je suka dauki wata sunnar wadda take tana magana akan wata matsalar ne, manzo Allah ya ce Allah ya la'anci barawo ya saci kwai a ainihin kama shi a yanke hannun shi. Sai suka ce wannan ya nuna ko kwai ne mutum ya sata za a yanke hannun shi. Sai aka ce a'a, wannan hadisi mafhumu laqabin ne, ba ma yazo yi bayani bane musamman dangane da sata ainihin hukuncin satar kwai ko kuma mafi karancin abin da zaka sata a yanke hannunka. Yazo ne ya bayyana munin sata. Allah wadaran barawo, Allah ya la'anci barawo har yayi satar da za a yanke hannun shi. Amma sai Annabi ya buga misali da abu mafi karanta, ba dan yana nufin cewa mutumin da ya saci kwai ya halatta a yanke hannun shi ba. Don haka wannan hadisi yazo ne dan ya bayyana munin sata, amma wannan hadisi shine yazo dan ya bayyana matsayin ainihin wato abin da in mutum ya sata za a yanke hannun shi shine rubu'u dinar. To yanzu tunda mun ji ashe ba kowane barawo ba, sai barawon da ya saci akalla rubu'u dinar ko barauniyar da ta saci akalla rubu'u dinar, mafi karanci rubu'u dinar, mun fahimci wannan da kyau ko? Sannan abu na biyu shine ina ba a yanke a hannun. Wannan ma sunna ta zo a aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabban shi, in suka kama barawo suna yanke mishi hannun ne zuwa wuyan hannu, zuwa wuyan hannu suke ainihin yankewa, ma'ana iyakar dungulmin wannan tafi hada da wannan yatsu za a yanke. To kaga wannan kuma ta bayyana aidiyahuma can da aka ce. To yanzu mutumin da bai shiryu da wannan sunna ba, yace bai yadda ba, shikenan kaga in yace zai aiki da zahirin alqur'ani, tsakani da Allah yayi aiki da qur'ani irin yadda annabi ya aiki da shi, to kun ga ya zama dan bid'a kenan. Amma da me ya aiki da qur'ani, to dan haka muke kiran ku jama'a cewa kar ku sake ku bautawa Allah da alqur'ani da sunna sai a bisa tafarkin da shi annabi ya aiki da su. Dan ba haka ba sai ka waye gari ba kai irin yadda Allah yake so ba, domin Allah ya fi son irin ibadar da manzon Allah ya fiye da ta kowa, ko da yana son ta wani. To ya zama kai ga yadda kai, shi kuma ga yadda yake. Saboda haka in ka dauki waɗannan misalan sai kaga ka zauna lafiya. Munasaba akan wannan, ana ta rikici akan zakka, kowa ya tabe alƙalamin shi yace kaza, kowa ya bude bakin shi yace kaza. Zan dauki wannan matsala ta zakka in buga misali akan a tsaya abin da yazo daga Allah, daga annabi sallallahu alaihi wasallama. In yaso a hakura da fatawar duk wani mai fatawa tunda matsala ta kai inda ta kai. Dan dama Allah ya ce matsala ta kai inda ta kai, rikici yayi kamari, sai ya ce farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Rikici in yayi yawa, sai ku koma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah, in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira. Zalika khairun, yin haka kadai shine alkhairi, ba wai haka ne fa alheri ba, a'a, yin haka kadai duk sanda rikici ya kamari ku koma mai Allah yace, mai annabi yace, shine kadai alheri. Duk in kuka saba wannan kun yi sharri, kun zama masharranta. Wa ahsanu ta'wila, qur'ani da sunna sune kyawawan makoma, shine ma'anar ta'wili. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan kenan. A cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bayyanar ko ya saukar da su ayoyi waɗanda suka yi bayani dangane da farlancin zakka, dan haka zakka farilla ce. Hadisi sun zo birjit sun mara wannan baya akan cewa zakka farilla ce. Abu na farko da nake son ka fahimta kenan. Abu na biyu, a cikin alqur'ani Allah ya bayyana waɗanda za a baiwa zakka sune kashi takwas, da fakirai, da miskinai, da bangaren ainihin jihadi, da waɗanda suke masu bashi, da bangaren waɗanda ake tattashin zuciyarsu akan kada su ridda, ko kuma ana tattashin zuciyarsu akan ainihin su shigo cikin addinin musulunci, da masu aikin zakar da makamantansu. Nau'o'i takwas dai Allah ya bayyana a cikin suratu At-Tauba, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, har zuwa ƙarshenta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan sune bayanan da Allah madaukakin sarki yayi alqur'ani dangane da zakka. Bayani akan farlancin zakka, bayani akan su wane ne ake ainihin baiwa zakka, amma bayanin me za a fitar, me za a yi wa zakka, wane irin abinci, wace irin dukiya, wannan bai zo zahiri, babu inda zuwa Qur'ani. Sa'annan Qur'ani bai zo da cewa sai in ya kai nisabi kaza ba. Sa'annan Al-Qur'ani bai zo da cewa in ya kai nisabi kaza, to a ɗibi gwargwadon kaza, percentage kaza, kaso kaza cikin abin da ka samu ka bayar. Qur'ani bai zo da wannan ba. Duk waɗannan abubuwan sunna ce ta tsaya ta zo da su. Saboda haka sai al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa abin da sama ta shayar da idanuwar ruwa, to za a bayar da 1/10. Idan kai noma ya zama ruwan damuna ya bugi wannan abu, to za a bada 1/10. Haka idan ya zama kana noma ne da jigo, kana ainihin bakin lambu, kana dibowa da jigo, kana zubawa, ya rinka bi ta kwararo kwararo ta cikin kwami, yana zuwa yana tsotsa ta hanyar jijiyar shi, shi ma 1/10. Abin da ya zama ko za ka je ka dibo ne a bokiti, ko a tulu, ko a kula, ka rinka yawo kana yayyafawa da hannayenka, in ka kasa 10 sai ka dau 1/10, sai ka bayar da ainihin wato rabin shi, rabin 1/10, 1/20 kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To kun ga anan sunna ta bayyana abin da za a fitar. To daga wannan gwargwado sai hadisi ya sake zuwa sahihi, cikin sahihul Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, ba a bayar da zakka sai ga abin da ya kai ausiki biyar. Ausiki biyar din nan shine kwatankwacin buhu shida, buhun da ke cin tiya 40 na shinkafa ko alkama ko ainihin makamantan shi. Don haka abin duk da ka noma idan bai kai buhu shida ba, misalin buhun da ke cin tiya 40 na shinkafa, to babu zakka a kai. Abin duk da ka noma daidai da haka, to zakka ta hau kai. Kaji in noma ne kai na damuna, to ga yadda zaka yi. In noma ne kai na rani ta hanyar zubawa da jigo, zaka ba da 1/10 shi ma. In noma ne kai na rani ta hanyar yayyafawa da hannayenka, zaka ba da rabin 1/10 a cikin wannan ausiki biyar. In ya fi haka sai ka kasafta shi 10, sai ka bayar da gwargwadon dai wancan lissafin da aka yi. Mun ji abu na gaba kenan. Abin da ke biye da wannan kuma shine har wa yau. Menene za a fitarwa? Al-Imam Ad-Darqutni ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi, ko da yake wasu sun raunana isnadin, amma sun raunana wasu isnadai ne na hadisin, amma hadisin asalin shi sahihi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace innama tu'khadhu as-sadaqatu min hadhihi al-asnaf al-arba'a, zakka ana karbanta ne daga cikin waɗannan nau'uka guda hudu. Na farko dabino, na biyu alkama, na hudu sha'ir, na uku sha'ir, na hudu inabi. To waɗannan abubuwan su kadai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ani wa zakka. Duk wani abu da za a ce za a fitar wa zakka, to bai zo a cikin hadisi sahihi ba, ko kuma ma ya zo ne a cikin wata fatawa ko kuma wani hadisi wanda bai da asali. To yanzu tun da rikici yayi rikici, kowa ya hakura. Ba Maliki ya hakura, ba Hanafi ya hakura, ba Shafi'i ya hakura, mai fatawa kaza ya hakura, a tsaya a bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Yanzu manzon Allah yana da ta cewa akan zakka kenan gaba daya, to sai a tsaya akan haka. Ka sani da cewa da dawa, da gero, da shinkafa, da masara, duk babu dalili a cikin zakka, indai Qur'ani da Sunna ne. Shikenan kai da kake fitina akan wani ya ce za a yi watattasai da timatiri, ka ce baka yadda ba, kai ka ce sai dawa, da kai da shi duk ba ku da asali daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah na da ta cewa ga abubuwan da yake kawai, kuma ya kawo da adatu hasrin, yace innama tu'khadhu as-sadaqatu min hadhihi al-asnaf al-arba'a, kamar da Hausa ka ce kadai abinda ake karbar wa zakka daga dabino, sai alkama, sai sha'ir, sai inabi. To duk wani abu da ka gani, to kiyasi suka yi. To tunda ka ce kai baka yadda da ai tattasai, to sai a ce to a ajiye. To dawa ma da ka yadda aiwa, da masara, da gero, duk kai ma ba asali kenan. Saboda haka sai a tsaya a karbi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To rashin bin da manzon Allah dishi ya saka ku a cikin wannan rikicin. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To wannan kenan. To dangane da hannu, sai yazo kuma a cikin sunna cewa hannu din za a yanke zuwa wuyan hannu kamar yadda na faɗa. To haka kuma ka dauki wannan aya ta taimama, da Allah madaukakin sarki yace famsahu bi wujuhikum wa aydikum, in kun zo taimama ku shafi fuskar ku kuma ku shafi hannayenku. To ku shafi fuskar ku so nawa? Ba a sani ba. Ku shafi hannayenku so nawa? Iya ina. Sai sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sahihiya, wadda al-Imam Ahmad da Bukhari da Muslim tazo sai ta bayyana. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace at-tayammumu barbatun, annabi yace tayammama bugun kasa ake so daya, lil wajhi wal kaffaini, a shafi fuska kuma a shafi tafukan hannaye. In ka saka ka hada hannayenka guda biyu haka, ka bugi fuskar kasa ko dutse, sai ka ainihin daga, sai ka hure, sai ka shafi fuskar ka. In ka gama shafin fuskar ka, sai kuma ka shafi ainihin tafukan hannayenka haka, shikenan sai ka tafi sai kai sallar ka. Kaga wannan sunna ce ta dauki nauyin fassara waccan aya. Hadisi ai akwai hadisi ya ce a shafi zuwa zira'i, ga wata kaifiya da ya kawo da hadisin da fatawar bid'a ce. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Eh, wannan hadisi da yake cewa za a shafa har zuwa zira'i, hadisin bai inganta ba, har ya kawo wata kaifiya, in za a fara za a fara ta kasa haka, ana biyowa haka, ana cewa kai a hankali ka da hannunka ya goce haka, a'a, duk ba shi da asali wannan. In dai daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ne, annabi yace at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffaini, bugun kasar su daya ake ba su biyu ba, dayan nan in kai ka safi fuskarka sa'an nan kuma ka shafi ainihin tafukan hannayenka. Duk wata ka'ida da aka kawo game da taimama ba ta da asali, cewa wai taimama ba zai yiwu ka yi ta a wani wuri ka zo ka yi sallah a wani wuri ba, wannan magana ba ta da asali. Za ka iya yi taimamar ka ko a ina ne, kamar yadda ka san za ka iya yi alwala ko a ina kuma ka je ka ainihin yi sallarka, domin wannan taimama an shar'anta ta ne dan ta zama sauki akan abin da ka shiga ciki. To in kuma ya zama taimaman nan tafi alwala wahala, tafi ta azaba, ina ma'ana kenan, don maka hakura ka sha wahala dangane da alwala din kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To kun ga wannan sunna ce ta bayyana waccan ayar da take cewa ku shafi fuskarku da hannayenku. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sa'annan shafa dangane da hufi, malamai sun tabbatar da cewa wannan aya wadda take cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, to akwai inda yazo da wa arjulikum, to shafa akan hufi nan ya tabbata domin ya zama ma a tsofi, ku shafi kawunanku. Sa'annan wa arjulikum, da kafafuwanku, sai aka ce inda hufi a jiki kenan, to yadda za a fasara aya kenan. Wa arjulakum kuma shine ku wanke kafafuwanku kamar yadda za ku wanke fuskarku da hannayenku. To shafa akan ainihin hufi yaya za a yi? Sai hadisi sahihi yazo cikin sunan Abi Dawuda, sayyidina Ali yace da a ce da ra'ayi ake addini, da a ce a gani na ne, to da sai in ce shafar kasan hufi shi yafi dacewa fiye da sama. Sai yace amma dai naga Annabi yana shafar sama. Shikenan in ka zo kana sanye da hufinka ko da safarka, sai ka shafi ainihin saman hufinka. In ka shafa su ɗaya yayi, ba sai an ce sai ka taro wannan kafar karkashin kafa da wannan yatsa karkashin kafa da wannan hannu, a'a ka kawai ka dangwalo ruwa ka shafi saman hufinka ko saman safarka. Sharadi akai kawai shine kafin ka sa ka tabbatar da kayi alwala. Sa'annan kuma in ka sa, in kai mazaunin gida ne, to yini ɗaya da kwana ɗaya, wato awa 24 kenan. Sa'annan kuma in kai matafiyi ne, to awa a ainihin kwana uku da yini uku. Sannan inda za ka sanya ainihin hufinka, sai wata bukata ta sa sai ka cire, sai ka je ka yi ainihin sallar ka haka, ba sai ka sake wanke kafarka ba. Saboda hadisin sayyidina Ali, Allah ya tsara mishi yarda, wanda al-Imam Abu Dawuda ya ruwaito, sayyidina Ali yayo ainihin alwala, ya shafi hufin shi daga gida, sai ya zo masallaci, ya samu an yi ruwa ya kwanta a kofar masallaci, sai ya cire hufin nashi, sai ya yo tsalle daga can wajen masallaci, sai ya dira cikin masallaci, da ya dira sai ya zube hufin gefe guda, sai ya sallar shi haka, kuma sallar shi ta yi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan kenan. Sannan kuma yanzu ga wata aya wadda yake su kansu sahabbai da suka takaitu akan larabci kadai a lokacin, sai da suka fada kuskure game da fahimtar ta. Allah ya saukar da aya, yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi, wadanda suka yi imani basu hada imanin su da zalunci ba, ulaika lahumul amnu, wadannan suke cikin aminci a ranar alkiyama, wa hum muhtaduna, anan duniya kuma wadannan mutane shiryayyu ne. A lokacin da wannan aya ta sauka, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito da Muslim, sai sahabbai suka ce to ai kun haka ne mu mun shiga uku, don wane ne bai taba yin zalunci ba? To Allah ya ce wanda yayi imani, tunda kai imani baka taba zalunci ba, to kai ne shiryayye a nan duniya, a kiyama kuma kai ne cikin aminci. Suka ce to waye bai taba yin zalunci ba? Sai manzo Allah ya ce a kun yi kuskuren fahimta, ba irin wannan zalunci ga magari Allah yake nufi ba. Zalunci a nan Allah yana nufin shirka. Yace baku ji Annabi Luqman, baku ji Luqman yana cewa ga dan shi inna shirka la zulmun azim, shirka ita ce zalunci mafi girma. Kaga sai Annabi ya fassara musu. Yanzu da a ce Annabi bai fassara musu ba, wannan kuskuren karshen ta da in suka ginu akai, har mu ma sai zo ya darsa su cikin mu. A ce duk wanda ya zalunci ko dan yayaye cuta, shikenan shi ba shiryayye bane, ranar kiyama babu aljanna. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Kaga wannan kenan. Sa'annan kuma har wayo a cikin Al-Qur'ani Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi, idan kun yi tafiya, fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati, to babu laifi ku yi qasrun sallah. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, matakar dai kuna tsoron kafirai su fitine ku. To yanzu wannan ya nuna ba za a yi qasru ba kenan sai in ana tsoron kafirai, tunda ya kawo sharadi ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Sai sayyidina Umar ya zo ya ce ya rasulullahi, gashi Allah ya ce sai in ana tsoron kafirai za a yi kasu, gashi mu kuma yanzu mun shiga cikin aminci, mun kafa gwamnati ta musulunci, muna cikin yalwata da kwanciyar hankali, amma gashi muna kasu. sai manzo Allah ya ce sadaka ce sauki ne Allah ya muku dan haka ku karbi saukin Allah. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi. To yanzu misali in mutun yace ba ruwan shi da sunna Qur'ani kawai zai takaitu akai sai ya zama yayi aiki da wannan aya a halin da ba haka annabi yayi aiki da ita ba, dan haka bai zama salafi ba kenan, ya zama mubtadi'i, bai yi koyi da annabi ba wanda ya gabace shi, domin annabi da aka saukar mishi da wannan ayar gashi yayi aiki da ita. Ina ma'anarta shine ko ana cikin aminci ko ana cikin tsoro to za a iya yin kasurun an yi tafiya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To saboda haka lallai sai sunna ta taimaka maka wajen fahimtar Al-Qur'ani. Don haka kana cikin halin aminci, kana cikin halin tsoro, in kai tafiya ainihin za kai kasu. Sannan kuma Al-Qur'ani bai kayyade ba. Sunna kuma bata kayyade game da ainihin adadin kasur din nan ba. Ba a ce sai kwana kaza ba ko kilomita kaza. Matukar dai ka fita daga garinku da sunan tafiya, to za kai ta yin kasur ko nan da shekara ne za ka dawo. Tafiyar nan kuma komai gajartar ta in dai sunan ta tafiya kuma ta kai ka fita wajen garin. Domin gashi a cikin Al-Musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba, Abdullah dan Umar yana cewa idza kharajtu milan qasartu as-salata, yace tafiya ta mil guda in na fita daga wajen Madina yace sai in kasuru. Haka ce Abdullah dan Umar yana da wata gona wadda ke bayan garin Madina, can in ya fita in ya tafi sai yayi kasuru, saboda tsakanin wannan gona daga wajen garin Madina mil 3 ne. Sannan hadisi ya zo sahihi cikin sahih Muslim, mil 3 shi kanshi annabi yana yin kasuru. Kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ainihin tafiya ya je ya kwana 20 ko 18 yana yin kasuru. To duk wani tawili da za su kawo ai in kana tunanin bukatar ka za ta biya bata biya ba shine za kai kasuru, amma in ka tabbatar da kwanakin da za kai ba za kai kasuru ba, wannan magana ba ta da asali, tunda Allah ya batta a bude sake babu kaidi. Allah bai kayyade ta ba, annabi bai kayyade ta ba, to sai a tafi akan haka. Gane da kasuru din nan yaje dauki littafin Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim, in baka da shi dauki littafin Bulughul Maram zaka ga cikakken bayani akan haka. Shi yasa babu sharadi akan haka cewa kuma sai in kai tafiya da iyalanka, ko kuma a ce ai tun da garinku ne kaje. Manzo Allah ya je garin su amma ya ci gaba da kasuru Makka, kuma yana tare da iyalan shi ya ci gaba da kasuru. Shi yasa sauki ne Allah ya karka kuntatawa kanka, kuma babu wanda ya san darajar wannan saukin da Allah ya sai wanda yake tafiya. Wanda yake tafiya ya san in sallah ta kama ka raka'a hudu aka ce kai biyu din nan sai ka ji wani sanyi a zuciyarka. Kuma a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukakin sarki idan yayi muku sauki kuka ki karbe, to yana fushi da ku kamar yadda in yace kada ku yi kaza kuka yi. In Allah ya hana abu aka ki hanuwa sai ya ji haushi, to haka in yace ku yi kaza nayi muku rangwame akai ku kuka takurawa kanku sai Allah ya fushi da ku. Kamar mutum misali lokacin shan ruwa yayi sai ya ce ai shi ba zai sha ruwa ba sai ya idar da sallah, kaga annan na farko ya azabtar da kanshi kuma yayi bid'a kuma ya fusatar da Allah, tunda Allah ya mishi saukin yanzu ka sha ruwa sai ce shi ba zai sha ba, yana ga kogalinta ce ba gwaninta bace. Sannan da aya a cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa hurrimat alaikumul maytatu waddam, an haramta muku mushe an kuma haramta muku jini. Wannan aya mun tattauna jiya dangane da mushe, misali muka ce mushe na kifi da mushe na fara, annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sauki akan haka. Mun kawo hadisin sahih al-Bukhari na Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, akwai hadisi kuma sahihi wanda al-Imam al-Baihaqi da sauran malamai suka ruwaito shi daga Abdullahi dan Umar yace uhillat lana maytatani wa damani, an halatta mana mushe biyu da jini biyu. Yace mushe biyu din nan sune ainihin al-jarad wal-hut, da ainihin fara, mushen fara da mushen kifi kowanne iri sai ka ci ba sai an yanka shi ba, wal kabidu wa fahal, da kuma ainihin saifa da ainihin da hanta da saifa wajen bangaren jini, da hanta da saifa asalin su jini ne amma an halatta mana, domin dama jinin da ainihin aka haramta shine ainihin addamul masfu, dan jinin da ya zama mai ainihin zuba. To hanta jini ce amma ba jini ce mai kwarara ba, saifa jini ce amma ba mai kwarara ba, to ya halatta a ci. Wannan hadisi mauqufi ne, Abdullahi dan Umar ya faɗe shi, amma hukuncin shi hukuncin marfu'i ne. Waɗanda suka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun yi kuskure, domin in ka duba ko Bulughul Maram zaka ga cewa Abdullahi dan Umar aka ce ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce uhillat lana. To Ibn Hajar da yake kwararren malamin hadisi ne,
ba zai ce hadisin ba'isi bane, sai ya ce fihi da'af, akwai rauni a cikin hadisin. Raunin da ke cikin hadisin shine qala rasulullahi din, li'anna aslal hadisi mawqufan, mawqufun, asalin hadisin mawqufi ne. Abdullahi dan Umar ne yace an halatta mana, amma sai aka samu ɗaya daga cikin masu riwaya, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, sai yace Ibn Umar yace annabi yace, to ƙara annabi yace din nan sai zama asali hadisin na da asali, amma cewa annabi yace shine la asla lahu, dan haka Ibn Hajar sai yace fihi da'af, bai ce da'ifun ba. Dan haka da zaran ka cire qala rasulullahi din ka ce qala Abdullahi ibn Umara uhillat lana maytatani, shikenan har zuwa ƙarshe sai zama hadisi sahihi, sai zama ainihin hadisi sahihi. Me yasa za a ce mishi hadisi? Saboda hukuncin shi hukuncin a danganta ga annabi ne. Don in sahabi ya ce an kasance ana umarnin mu, ko an kasance ana halatta mana, ko an halatta mana, ko an haramta mana, ko an umarce mu, ko kaza, sunna ne, lafazza irin waɗannan in sahabi ya ce hukuncin su cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne, domin ba su da wanda zai halatta musu ko ya haramta musu in ba shi ba. To sa'annan sai kuma a cikin Al-Qur'ani ai har wayo Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan, kace musu cikin abubuwan jidda aka yi min wahayi, to babu wani abu da nake samun cewa abinci ne haramun sai dai fa mushe, mushe haramun ne, au daman masfuhan ko jini, ba kamar yadda ba a yanka akuya ko a yanka wani abu kaga jini na kwarara. To a jahiliya sai wani ya tare kawai bakin wannan akuya, bakin wuyan kawai ya sa a bakin shi ya shanya jini. To kuma har yanzu akwai masu yin haka, kuma wasu suna cewa su musulmi ne. To abu mafi takaici shine wai yanzu jini irin wannan ake zuwa ko wurin yanka awaki ko tumaki ko shanu, sai a je a taro shi, sai a zo a sa shi ya bushe, sai a soya shi a zuba mishi magi da kuli da sauransu ana sayarwa. Wannan haramun ne a ciya jama'a, bai halatta ba. Aw lahama khinzirin, ko kuma naman alade, naman alade ma haramun ne. Fa innahu rijsun, naman alade din nan abin kyama ne, haramun ne, bai halatta a ci ba. Aw fisqan uhilla li ghayri llahi bihi, ko kuma wani abu wanda ya zama an yanka shi ta hanyar sabon Allah. To cikin Qur'ani kun ga abin da annabi ya ce kenan, an haramta mishi kadai. To amma sai sunna ta zo ta haramtar da wasu abubuwa. A cikin sunna, sunna ta haramtar da dabbobi waɗanda suke masu dagi ko tsuntsaye masu kumba, kamar shirwa da makamantan shi, ko kuma ainihin dabbobi kamar zaki ko damisa, da ainihin an haramta wannan. Sai dai kuma wata sunna ta yi togaciya game da kura, kura wannan da ka sani, kura da ake wasa da ita, sunna ta ainihin nuna cewa halal ne a ci. Ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Abu Dauda da sauran malamai suka ruwaito, yana nan cikin Bulughul Maram. Cikakken bayani kuma kaje ka karanta littafin Subulus Salami da Nailul Awtar, amma doran matanin hadisin annabi ya halatta shi. Shi yasa a zamanin suna ci, to yanzu ma babu laifi dan wani ya ci. Mun fahimci wannan da kyau ko? To kaga yanzu misali sunna ta yi ƙari dangane da abubuwan da suke haramun ko? To yanzu mutumin da ya ce waccan aya kawai zai aiki da ita, dan Allah zai zo yana cin wasu abubuwa wani haramun ko ba zai ci ba? Zai ci. Sannan kuma har wa yau a cikin sunna sahihiya da Bukhari da Muslim suka ruwaito, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana cin naman jakin gida. Amma ya kaga babu a Qur'ani. Idan mutum ya ce abin da ya zo a Qur'ani haramun kawai shi zai tsaya a kai, to zai je yana cin naman jakin gida, shin ya saba wa annabi ko bai saba wa annabi ba? To falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Masu saba wa umarnin annabi su kiyaye Allah, su ji tsoron kada a nan duniya fitina ta same su, ko kuma lahira ainihin azaba ta kai gare su. Ashe in mutum ya ce Qur'ani kadai zai aiki da shi, ba zai aiki da hadisi ba, dan Allah jama'a ba zai zama fasiki ba? Zai zama fasiki, zai zama azzalimi, zai zama ainihin duk wani sabon Allah da kake tunanin bai halatta ba sai ya afka ciki. Wannan kenan. Sa'annan har wayo a cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq, ka ce wa jama'a ado da Allah madaukakin sarki ya halitta wa bayin shi da dadadan abubuwa na arziki, to waye haramta? Allah ya halatta duk wani abu da za a sanya a jika ayi ado, sannan Allah ya halatta duk wani abu da za a ainihin ci daga cikin arzikin Allah ne. To yanzu kaga wannan aya tana nuna duk abin da za a sa kowane iri babu haramci a ciki. To amma hadisi sahihi ya zo wanda al-Imam al-Hakim ya ruwaito shi, annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran ya riko alharini a wannan hannu, ya riko ainihin zinari a wannan hannu, yace waɗannan abubuwa guda biyu, alharini da zinari, haramun ne maza su sa, halal ne mata su sa. To yanzu misali, sunna ta haramta wani abu daga cikin abin da alqur'ani kai tsaye ya nuna, har ma tuhuma ma alqur'ani yake wane ne ya haramta abubuwan da ake sawa. Amma kaga gashi annabi ya ce waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne namiji ya sa, halal ne mace ta sa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To misalai akan haka dai suna da yawa, wanda yake a takaicen takaitawa abinda ake son a nuna maka shine, in ka ce zaka takaitu akan cewa kai ka iya larabci, ka iya nahau, ka iya balaga, ka shiga ka fita, da haka kawai zaka iya fahimta alqur'ani, to zaka bata, domin mafi yawancin sahabban nan larabawa ne, amma ba su takaitu da ainihin wato fahimta su ta larabci ta ainihin yarje musu ko ta wadatar musu wajen fahimta alqur'ani ba. Jama'a mun gane wannan da kyau. Ga hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito, suna tafiya aikin hajji sahabbai su Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Jabiru yace muna tafiya ana saukarwa da annabi alqur'ani, abinda annabi ya aikata mu aikata, abinda bai aikata ba ba za mu aikata ba, yace domin shi ya san ma'ana ta alqur'ani. To don haka jama'a, idan ba wannan manhaji ka bi as-salafi ba, wallahi tallahi zaka bata. Shi yasa za ku ga duk waɗanda suka kama hanya ta cewa su za su takaitu da fahimtar kansu, za ku ga cewa ko dai su fada su zama khawarijawa kamar irin wannan da muka faɗa a jiya, ko kuma su zama mu'tazila, da irin su nan waɗanda suke cewa yaya za a yi a ce wai aljani yana shiga jikin ɗan adam, bayan qur'ani da sunna da ijma'in al'umma musulunci baki ɗaya, ahlus sunna duk sun tabbatar da cewa aljani yana shiga jikin ɗan adam, dalili da qur'ani da hadisai sahihai birjik ga sunan sun zo akan haka. To amma saboda me? Saboda su sun ɗauki cewa za su yi istiklali da fahimtarsu, sun takaitu ga fahimtarsu ta larabci, sai su ce to a ina ne qur'ani kai tsaye ya ce aljani yana shiga jikin ɗan adam? To kaga waɗannan mu'tazila ne, sun riga sun ɓata. Don haka kaga al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari a cikin littafin al-Ibana, mun karanta wannan wuri kuma mun yi sharhi akan shi, da inda yake cewa mu ahlus sunna mun yadda cewa aljani yana ainihin shiga jikin ɗan adam, amma shigan nan da yake da izinin Allah, ta'asiri yana ta'asiri a jikin ɗan adam, ta'asirin nan da yake da izinin Allah, saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi iznillahi, ba za su iya cutar da wani da sihirin su ba, bokaye ne, aljanu ne, Allah ya ce sai da izinin Allah. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka kai kokari ka zama salafi, musulmi ne aiki da alqur'ani da sunna, amma a bisa fahimtar da annabi ya tafi a kai sallallahu alaihi wasallama, ko kuma fahimtar da sahabban shi suka tafi a kai. Abinda ake nufi da wannan shine kofar haram da halal, to lalle ka takaitu akan irin tsarin da annabi da sahabbai suka bi a kai. Amma kofar da ya zama matsala ce wadda za ta iya zama hadisa, wata matsala ta zo bakuwar matsala, ya zama malamai su tsaya su yi fatawa a kai, ba za a ce to wane ne ya gabace ka akan wannan matsala ba. Misali yanzu dacan ana hawan jaki, ana hawan mota, dacan ana hawan jaki da doki da alfadari da raƙumi da makamantansu. Allah madaukakin sarki yace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamuna, da jaki da alfadari da doki Allah ya halicce su ne ku yi ado kuma ku hau, kuma nan gaba Allah zai halicci wasu abubuwa ma da ku a yanzu ba ku sani ba. Dan haka wancan zamani suna hawan waɗancan abubuwa, daga baya sai ga mota, ga jirgin sama, ga helicopter, ga machine, ga keke, duk sun zo. To sai a samu wani malami sai ya ce ya halatta a hawa waɗannan abubuwa, to ba za a ce to wani sahabi ne ba da fatawa akan hawa ainihin mota ko machine ba, sai ce a to ai dama Allah madaukakin sarki ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna, Allah kuma nan gaba zai halicci abubuwan ma da ba ku san su ba. Shikenan to cikin waɗanda ba a sani ba a wancan zamanin kenan, to kuma a yanzu ku san nan gaba Allah zai iya halitta wasu, don wani ba da fatawa akan halaccin wannan, ba za a ce to yanzu a wace aya ce aka samu ko hadisi annabi ya je aikin hajji a jirgin sama, sai a ce babu, annabi ya je aikin hajji ne akan taguwar shi mai suna al-qaswa'a, raquma ce ya hau ya je. to tunda haka ne yanzu kai ma sai dai ka haura kuma kenan shine kai sunna sai a ce to in ka fada haka ka fada ban kaura ba ka fahimci addinin musulunci ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka kofar haram da halal a ainihin a kulle take lalle karka sake kai aiki da wani abu sai wanda yazo daga ainihin Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a bisa fahimtar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa kamar tabi'ai da atba'ut tabi'ina. Misali yanzu sai mutum yazo masallaci sai ya riski liman ya dago daga ruku'u amma sahun dake bayan liman ko kuma sahun dake gaban shi wannan mutum ba su riga sun dago ba sai kabbarta sallah sai har ya dora hannayen shi akan kaurin shi akan gwiwar shi ya zama sahun gaban shi ba su riga sun dago ba da aka idar da sallah ana sa ido a ga yara ma wannan raka'a sai aka ga yayi sallama tare da liman sai a tambaye shi me yasa ba za ka tashi ka ci ko raka'a ba ai liman ya dago a sa'ad da kai ka zo ka ainihin kabbarta din nan sai ce ai sahun dake gabana ba su dago ba sai ake to menene hujjarka sai ce gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da sahabban shi a halin suna bin shi sallah ya ce ku yi koyi da ni waɗanda ke biye da ku su yi koyi da ku to tunda Annabi ya ce waɗanda ke biye da ku su yi koyi da ku ashe in mamu yayi koyi da mamu matsala ce ta kama babu laifi akan haka dan haka tunda ba su riga sun dago daga ruku'u ba har na kabbarta to nayi koyi da su saboda wannan hadisi sai ace to mun ji yanzu wannan babi ne na ibada ka kawo fahimtar ka a cikin wannan hadisi wane ne ya gabace ka akan wannan fahimta daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko waɗanda suka biyo bayan misali daga cikin waɗanda suka kawo wannan fahimta akwai al-imamu sha'abi in ka karanta littafin sublis salam ko nailul awtar al-imamu sha'abi ya ce in ka zo masallaci ka samu liman a irin wannan hali babu laifi ya riga ya dago amma sahun da ke gabanka ba su riga sun dago ba sai ka kabbarta sai ainihin ka bi har kai ruku'u ba su riga sun dago ba ka samu wannan raka'a to kaga ba za a ce ka ainihin kawo wata sabuwar fahimta ba ba za a ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina baka bi hanyar da ba ta mu'mine ba ka bi hanya ta mu'mine kuma a irin wannan halin ko da za a ce kai ba daidai ba sai dai a ce kai kuskure ba za a ce ka kawo bid'a ba domin me wannan fahimta ba fahimtar ka bace ka kirkira a cikin shari'a kana da wata madogara dangane da fahimtar wannan hadisi jama'a mun gane wannan da kyau ko misali yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana falalar sallar jam'i to amma wata rana sai Annabi ya tafiya sai dawo a makare da shi da sahabbai yana shigowa masallaci ya samu sahabbai sun idar da sallah sai Annabi ya juya gida ya je tara matan shi ya je suka hadu suka yi jam'i a can haka nan sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullah dan Mas'ud shi ma haka yi al-Imam Tabarani diyar ruwaito waɗannan da isnadai waɗanda suka karfafa Ibn Mas'ud da shi da almajiran shi sun tawo masallaci sai suka samu jama'a sun fito daga masallacin sai Ibn Mas'ud sai ya dibe su sai suka juya sai suka tafi da suka je gida sai suka ainihin hadu sai suka yi sallar su a can al-Imam Hasan al-Basri kamar yadda al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito da isnadi sahihi al-Imam Shafi'i ma ya ruwaito da isnadi sahihi Hasan al-Basri yace sahabban Annabi sun kasance suka zo masallaci suka samu an riga an idar da sallar jam'i kowa sai ya sallar shi shi dai dai to kaga yanzu ɗayan abu biyu kenan yayin da mutum ya iso masallaci ya samu an yi jam'i ko dai ya koma gida ya je su yi da waɗanda suke tare a can gida ko kuma su koma tare da wasu anan ko kuma in anan masallaci za su yi to kowa ya yi tashi shi kadai to sai kai ka ce to ai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna falalar jam'i sai a ce to kaga wannan hadisi baka fahimce shi ba domin da a ce wannan hadisi yana nuna za a iya maimaita wani jam'in na biyu to da Annabi ya aiki da shi shi da ya fade shi to sai a ce ka kawo wata bakuwar fahimta a to ai ga hadisin Abubakar ya ainihin an idar da sallah sai wani ya shigo sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce jama'a cikin ku wa zai tashi ya taya wannan sai Sayyidina Abubakar ya tashi ya taya shi sai ka ji wani ya kafa hujja ai wannan dalili ne akan jam'i biyu a masallaci daya sai a ce a'a ba dalili bane domin yanzu ana maganar kai da wanda za ku tashi ku maimaita irin sallar da liman da mamu suka yi amma shi kuwa wannan yanzu ba ya maimaita irin sallar da liman da mamu suka yi ba shi wannan mutum zai tashi ya sallar ne a matsayin farilla Abubakar kuma da zai bi shi a matsayin mai nafila dan haka surar ta saba ko bata saba ba to ka gan ka dauko wadannan hadisi ka ce ga wannan hadisi yana nuna abin karara sai ya ce a ba karara bane baka fahimta ba to ga wani hadisi na nuna falalar jam'i sai ya ce wanda ya faɗi falalar jam'in nan to yana nufin falalar jam'i a jam'in farko dan haka malaman fiqhun nan baki ɗayan su su hudu da al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Malik da Shafi'i da Ahmad suka nuna cewa bai halatta a maimaita jam'i na biyu a cikin masallaci ba. Dalili ga waɗannan hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi. Sa'annan kuma dalili na gaba shine me, gashi ainihin Imam Shafi'i yace wannan zai taimaka wajen raba kan musulmi. Idan ka san cewa ya halatta muku ku yi jam'i na biyu a masallacin, dan abu kadan sai ku ce ba za ku bi liman sallah ba, sai ku janye kun zama ƴan tawaye, sai ku koma gefe guda in liman ya gama, ko kuma ku zo ku yi naku. Shi yasa wannan bid'a ce, ba daidai bane irin maimaita jam'i da jama'a suke yi. Ku je ku karanta ainihin littafin al-Ummu na al-Imam Shafi'i da al-Mudawwana ta Imam Malik da Mukhtasar da Azkari da Risala fiqhun Malikiyya, duk sun tabbatar da wannan. Sannan in kana son cikakken bayani, ka dauki ta'liqi da sharhin Sheikh Ahmad Shakir akan Sunan Tirmidhi da kuma littafin Tamamul Minna na Sheikh Al-Albani da kuma littafin Al-Qawlul Mubin fi Akhfa'il Musallin na ainihin Salman ainihin Al-Majirin Albani ne wanda yake akan kurakuran masallata, yake na daga cikin kurakuran masallata maimaita jam'i da suke a cikin masallaci daya. To wani irin masallacin aka ce? Masallacin da ke da tabbataccen liman. Inda a ce masallaci ne na bakin hanya kawai, ba shi da liman, sai dai kowa ya zo ya salla ya wuce. To in kuka zo a mota ku za ku iya tsayawa ku yi jam'i ku wuce. Amma da limami tabbatacce a masallacin ya idar da salla da shi da ainihin al'umma shi, to duk wanda ya zo masallacin kar ya sake su sake maimaita ainihin jam'i. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To dan haka lallai bin salafiyanci shine makubuta jama'a. In ba haka ba, duk mutumin da ya saki hanya yace ba zai bi irin wannan hanya ba. To na farko ya saba ma Al-Qur'ani, domin waccan aya abinda take ishara akai kenan. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina, wanda ya saba manzon Allah bayan da shari'a ta bayyana gare shi, ya bi wata hanya wadda ba ta mu'mine ba. Su wane ne mu'mine na farko don Allah? Sahabbai. To ya saba wannan hanya, Allah yake to wannan mutum bata yake so, dan haka ni wallahi ma ta walla, abin da yake nema zamu bashi, zamu dora mishi, zamu jibinta mishi a nan duniya kenan, sai ya tabbata batacce a ranar alkiyama, kuma wa nuslihi sa'ira, sai mu saka shi a cikin jahannama, sai mu saka shi a cikin wutar jahannama. Wa sa'at masira, wutar jahannama ko ta zama ainihin mummunar makoma gare shi. To dan haka ya jama'ar musulmi, aiki da Al-Qur'ani da Sunna a bisa fahimtar malaman ƙarshe ko a bisa fahimtar ka kai da kanka, to za ta hallaka ka. Sai dai kai aiki da Al-Qur'ani da hadisi a bisa fahimtar malaman farko. Dan haka alhamdulillah zaka ga tunda muka faro sifatu salati dinnan, duk mas'alar da aka zo kai sai an kawo wani salafi a kanta, a ce Annabi ya aikata wannan abu gashi, ko kuma sahabi kaza. Babban misali akan haka, misali shine dangane da mas'ala akan ajinu. Da muka zo da mas'ala akan ajinu, ba fassarar kanmu muka yi ba, duk wani wanda ya fassara kalmar ajinu sabanin yadda ta zo din nan a cikin hadisin Abdullahi dan Umar, zaka same shi minal mutaakhirina, daga cikin malamai da suka zo a ƙarshen ƙarshe, ma'ana bayan an gama cin kasuwar ilimi gaba daya sa'annan suka zo. Amma shi kanshi Abdullahi dan Umar haka ya fahimci wannan ma'ana, almajiran shi haka suka fahimta, domin in ba inda a ce tasowa ya irin tasowa ta tabi'a da ake yi ya dafa hannayen shi, dan me za su ce malam me kenan kuma? Ashe yayi abin da ba su saba gani bane. Da suka tambaye shi sai ya ce haka na ga manzon Allah yi, ko manzon Allah ya ce ni sallah yadda mu ga yana yi. Jama'a mun fahimci wannan. Dan haka al-Imam Abu Ishaq al-Harbi da ya ruwaito hadisin ya fassara, duk malaman da suka zo bayan shi babu malami kwaya daya da ya zo fassara hadisin ya saba mishi. Sai dai in yazo fassara kalmar ita kanta a wata ma'ana ta Larabci, to wannan shine zaka duba kamus. Amma yaya kalmar ta zo a cikin hadisin? To ta zo da ma'anar dunkula hannu ne, kaulan wahidan. Dan haka maganin irin wannan jama'a gashi, na farko dai ka je ka koyi ilimi a wurin malamai waɗanda suka san ilimi. Na biyu kuma ka tsarkake zuciyarka yayin da kake koyan ilimin. Na uku kuma ka dage ka fahimci ilimin. Sannan na uku ka cire son zuciya da neman girma da malanta. Duk abin da yake lalata mutane kenan. kai baka je ka koyi ilimi ba. Kullun na maimaita mana Imam al-Bukhari yace ku koyi ilimi kafin ku zama malamai, kafin ku zama shugabanni. An nada ka kai ne shugaban kungiya, ko kai ne shugaban kaza, ko kai ne jagoran kaza, ilimin da ya kamata ka sani yayin da ya kamata ka zauna wannan kujera baka sani ba, don Allah ba dole ai ta dirkaniya ba, dole ai ta dirkaniya saboda kai ka bata kuma kana batar da mutane. To amma ya za ai kasa irin tamu din nan, kasa ce wadda take cike da ainihin wato zalunci, sai a zalunci haƙƙin ilimi, musamman ilimi na addinin musulunci. Yanzu game da matsalar addinin musulunci sai kowa ya bude baki ya magana, amma game da harka ta ilimin Bature ba wanda zai magana sai wanda aka san yayi karatu akan abu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To qala Sheikh al-Muhaddis al-Allamah an-Nihrir Abu عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله الفائدة الثالثة فائدة أكو ويرى القارئ أيضا هر ويومي كراتو زيغ أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة أتكن نفذ أنه مو كرانتان صلاة النبي دبا ذات قباب عند أكتش سيدنا محمد ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية. Tun da ba a samo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, sai aka samu malamai da suka zo daga ƙarshe, malamai da suka zo ƙarshen zamani kenan, daga bayan an gama cin kasuwar ilimi tun farko. To waɗanda suka zo daga baya-baya sai suka yi sabani game da shar'anta ƙari game da salatin Annabi wanda ake cewa kama sallaita ala Ibrahim. Suka ce shin ya halatta waɗancan salate da muka karanto daga Annabi? In ka zo yin suka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, shin ya halatta ko bai halatta ba? Malaman farko dai ba su sabani ba akan cewa bai halatta ba. Duk malaman farko Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai karantar ba, sahabbai ba su saka sayyidina ba, tabi'ai haka atba'u tabi'ina. Malamai da suka zo daga ƙarshe ne, daga wajen irin ƙarni na biyar zuwa har yanzu, su ne ake samun sabani shin ya halatta a ƙara ko bai halatta ba. الشيخ العلامة المحدث الألباني ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك. أينزل وأن وليد إساء مطيع متتة ونمسألة ميبيان تأيبان أيبا وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها. كما وأن وليد إساء مبين ما لمن دا سكت في أكنشي وديهلت عينهم أكارابا اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكامل. Ma'ana wannan wurin ba zai isa mu kawo malaman da suka ce bai halatta a ƙara sayyidina din ba, suka ce a tsayu a bi iya abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar, wanda karantarwa Annabi din nan ita ce cikakkiya li ummatihi, ya karantar da al'ummar shi. Hina su'ila an kayfiyati salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam, yayin da suka tambaye shi game da yadda za a ainihin wato a yi mishi salati, Annabi ya karantar da su siga cikakkiya. Faƙala fa ajaba amiran bi ƙaulihi, sai ba su amsa yana mai umarnin su da cewa ƙulu Allahumma salli ala Muhammadin. Jama'a mun fahimci wannan? To suka ce a tsaya akan haka, tunda me? Tunda dai ba a samu ainihin Annabi ya ƙara da sayyidina din ba, to a tsaya akan haka. To malamai da dama sun tafi akan haka cikin waɗanda suke mutaakhiruna din, amma wannan wurin ba zai isa a kawo ba a yanzu. Don haka sai malam ya ce ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر الأسقلاني في ذلك. سيدي أنا ني ألباني ألباني ني لتافي ناس انكاو مك رأي الحافظ ابن حجر الأسقلاني ني لتافي بلوغ المرام باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه. ناي ونن نيكو سبو دناكو لدى تشيوا شي ابن حجر نائرق تكم من يما لمن شافعية waɗanda suka haɗa tsakanin hadisi da fiqhu. Domin kuwa faqad sha'a ladai mutaakhir shafi'iyya khilafu hadha at-ta'lim an-nabawi al-karim, fatawadda tayaɗu tsakanin mazhabin shafi'iyya waɗanda suka zo daga baya shine sabanin wannan karantawa ta Annabi mai girma. Shafi'iyya da suka zo daga baya su sun halatta da cewa za a iya ƙara ainihin sayyidina Muhammad. To kaga tunda sun ya zama abinda suka tafi akai mafi yawancin su ya saba ma sunna, to bari a ji wani babban malami nasu ba Shafi'i ya bada ansa. Ko ka gane abin da Albani ke sanya musu? Ma'ana kura ta ci kura kenan. Iku iku, bari malamin ku da kanku ku ji abin da zai ce muku. Faqala al-Hafiz Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Gharabili, wani babban malami mai suna Muhammadu Al-Gharabili wanda yake ya rasu an haife shi hijira na da 790 ya rasu hijira na da 835 wato ya shekara 45 a duniya kenan wannan malami shekarun shi yau 584 da rasuwa Allah ya gafarta mishi wa kana mulaziman Ibn Hajar wannan malami ya kasance almajiri ne wanda ya lazimci Ibn Hajar yayi karatu a wurin Ibn Hajar kuma koyaushe yana makala da shi qala rahimahullah wannan malami Allah ya ji kan shiga abin da ya faɗa albani sai ya ce wa min khattihi naqaltu ni kuma daga rubutun hannun wannan malami na dakko wato abin da ya faru wannan rubutun na wannan malamin ba a buga shi ba to kuma ga bukata ta kai albani na son ya hujja don haka sai ya ce daga rubutun hannun malamin ya kwafo mun fahimci wannan to a ina ya samu rubutun gashi a kasa sai ya sauke bayani sai ya ce wa huwa min mahfuzatil maktabati zahiriya wannan littafi da na dauko wannan magana na daga cikin littattafan da aka ainihin boye su a cikin library na zahiriya wato suna daga cikin reference abin nan book reference library ne wuri ne wanda yake ba da maka kwashi littattafan ka fitar da su ko aro ko makamantan haka sai dai ka karanta na in photo star zaka yi anan ciki ko ka copy ko makamantan haka to yace daga nan ya dauko wasu ila wannan malami yace wasu ila ay al-hafiz ibn hajar an tambaye wato ibn hajar amta Allahu bi hayatihi Allah ya jiyar da musulmi dadi da rayuwar Ibn Hajar kun ga a lokacin bai rasu ba aka rubuta fatawar an sifati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ko da ya rasu ai za a iya wannan addu'ar kuma ko don rayuwar tashi da ya rayu ya yada sunna to Allah ya jiyar da musulmi dadi da wannan rayuwa to aka tambaye shi game da sifar yi wa annabi salati fi salati aw kharij as-sala a cikin sallah ko a wajen sallah sawa'un qila bi wujudiha aw ko nadiyatiha duk ko a ce a matsayin farilla ko kuma a ce a matsayin mustahabbi duk daidai ne yanzu ba ana tambayar wajibi ne ko ba wajibi ba abinda ake tambaya hal yushtaratu fiha an yasifahu sallallahu alaihi wasallama bi siyada shin an shartanta wa mai sallah ya siffanta annabi da cewa sayyidina ka an ya kula masalan kaman mai sallah yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ko yace Allahumma sa'ako ko yace ala sayyidil khalqi Allah kai dadin tsira ga shugaban mu annabi Muhammad ko kai dadin tsira ga shugaban halitta aw ala sayyidi waladi Adam ko kai dadin tsira ga shugaban ƴaƴan Adam ya halatta mutun ya haka ala gafarta malan aw yaqtasiru ala qawlihi Allahumma salli ala Muhammadin ko kuwa mutum mai sallah zai takaitu ne kadai akan Allahumma salli ala Muhammadin kai ya kara da sayyidina wa ayyuhuma afdalu wanne ne yafi falala al-ityanu bi lafzi siyada shin azo da lafazin sayyidina likauni ha sifatan sabitatan lahu sallallahu alaihi wasallama saboda sayyidina din siffa ce tabbatacciya ga annabi sallallahu alaihi wasallama aw adamu al-ityanu bihi ko kuwa kada azo da wannan sayyidina li adami wurudi zalika fil asar saboda wannan bai zo a hadisi ba kun ji tambayar shin tunda dai kowa ya tabbata annabi dai sayyidina ne babu shakka akan shugabanmu ne to in an dubi haka shin ya halatta ko kuwa an dubi cewa bai zo a cikin hadisi ba a ce bai halatta ba to shine malam zai bada ansa amma kuma ga lokaci ya kure sai gobe